Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau talata 10 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban kasar Chad Xi Jinping ya kai ziyarar farko a birnin Wuhan yau Talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum 80,000 kan ta halaka wasu 1,100 kenan a kasar China. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau Talata domin tattauna rangwamen haraji na biyan albashi. Kana ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da Faransanci da kuma kauyukan da ke kan iyakar yankin masu amfani da Ingilishi.
Malalla kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa bayan gwamnatin jihar Kano ta sauke shi daga karagar mulki a jiya Litinin. Masana tarihin tsarin sarauta a Kano na ƙarin haske akan batun. Haka kuma a jamhuriyar Niger, kungiyar alƙalan shari'a da kungiyar loyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai lakabin CCAG da nufin gwagwarmayar ganin hukumomin ƙasar sun damƙawa mashari'anta rahotannin bincike. Sai kuma a ƙasar Kamaru, 'yan bindiga sun yi wa birnin Bamenda durar mikiya inda suka ɗauki sa'o'i uku suna buɗe wuta inda mutum guda ma ya halaka. Shi kuma Muhammad Hafiz Baballe yana nan tafa da shirin noma. Sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga baba da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban China Xi Jinping ya kai ziyarar farko a birnin Wuhan yau Talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum 80,000 kana ta halaka wasu 1,100 a nan kasar China. Ma'aikatar yaɗa labarin gwamnatin China ta ce Jin zai ziyarci ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiyan tare da binciken kokari da ake yi na daƙile ya barkewar cutar. Ziyarar tasa na zuwa ne lokacin da jami'an lafiya suka ce an samu sababbin waɗanda suka kamu da cutar 19 yau Talata. Lamarin da ke nuna ana ci gaba da samun raguwar yaduwar cutar a China yayin da cutar ke ƙara yaduwa cikin gaggawa a wasu ƙasashe. An riga dai an shawo kan kimanin kashi 70 cikin 100 na cutar a China. A cikin matakan da ta ɗauka, China ta rufe manyan wurare domin daƙile yaduwar cutar a manyan tarukan jama'a ko kuma tsakanin matafiya da za su yi tafiya a wurare a cikin ƙasar. Ƙasar Italiya ita ma ta ɗauki irin wannan matakin bayan da ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe da cutar take tsananin bazuwa bayan ƙasar China, inda mutane sama da 9,000 suka kamu kana wasu 460 kuma suka mutu. Shugaban Amurka Donald Trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau Talata domin tattauna rangwamen harajin biyan albashi a wani mataki na kawo sauki da cinikayya da kuma ɗaiɗaikun mutane da suke fuskantar matsalar kuɗi sakamakon ɓarkewar cutar coronavirus. Zamu kuma tattauna batun kuɗin gini na ma'aikata domin taimaka musu ta yadda za su cimma matsayin da ba za su ɗauki albashinsu da wasa ba, kuma su yi aiki da kamfanoni da ƙananan kamfanoni da duk kamfanoni da dama, kuma kada su fuskanci wani jin kunni yayin da ba su aikata wani laifi ba, inji Trump yana faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Litinin a fadar White House. Ganin yadda farashin kayayyaki a kasuwanni ke yin ƙasa a jiya Litinin yayin da ake rigiman farashin mai da kuma matsalolin coronavirus, Trump ya gana da mashawartarsa akan tattalin arziki ciki har da sakataren Bitel Mali Steven Mnuchin, wanda ya gabatar da shawarar wani shiri na tunkarar barazanar da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta. Trump ya sanar da cewa za a gudanar da taron manema labaran ne a yau Talata a fadar White House, wanda zai mai da hankali ne akan matakan tattalin arziki. Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin Kamaru mai magana da harshen Faransanci da kuma ƙauyuka da ke kan iyakan masu amfani da Ingilishi bayan rikicin ƴan awari masu fafutukar kafa ƙasar masu amfani da Ingilishin ya tsallaka zuwa yanki masu Faransancin a ƙarshen makon jiya inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulin bindigogi da harsashai. Fararen hula sun ce sojojin gwamnati dai ba za su iya kare su daga rikicin ƴan awarin ba kamar yadda gwamnati take faɗa. Alima Mutembonpo manomi ya ce mai shekaru 33 kuma ta yi kuka a lokacin da ake binne mijinta a ƙauyen Galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen Faransanci na Kamaru wanda kuma ke kai iyakan arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen Ingilishi. Mijin nata yana kiwon shanu ne kuma ya dawo ne daga kasuwar sayar da shanu a ƙauyensu inda aka kashe shi a cikin daren Asabar kana aka bisa shi a ranar wato safiyar Lahadi a cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bison. Wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi John Tata ya ce tun lokacin da aka kai hari a ƙauyen an rufe kasuwar ƙauyen.
Most of us that we are doing businesses, all the businesses are grounded. So we really pray for.
Yace yawancin mu da muke kasuwanci, gabaɗayan kasuwancin mu ya lalace. Don haka muna addu'a a samu mafita ga wannan rikicin. Galibin ƴan ƙauyen dai sun arce suka nemi mafaka a wasu wurare a wajen ƙauyen, musamman a garin Mbuda da ke cikin yankin Faransanci, wato wanda yake makwabtaka da su.
Kafin mu kawo muku wata sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar hotunan mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa bayan gwamnatin wato jihar Kano ta sauke shi daga garagar mulki a jiya Litinin. Masana tarihin tsarin sarauta a Kano na karin haske akan wannan batun. Ga Mahmud Kwari daga Kano da rahoton.
Tsohon sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu wadda gwamnatin Kano ta sauke a jiya Litinin shine sarki na farko da aka taba saukewa a jerin sarakunan Fulani na Kano, yayin da kakansa Sa Muhammadu Sanusi na daya ke zaman na farko da ya yi murabus dan kashin kansa. Zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa da tsohon sarkin na Kano ya fara tun daga jiya Litinin na cikin ababen da ke biyo baya a duk lokacin da aka tube sarki ko juyin mulki ko kuma ya yi murabus dan kashin kai. Kamar yadda Malam Umar Dahiru wani masanin tarihin harkokin fada a Kano ke faɗi.
To shi dama ai a Kano ba a yin sarki guda biyu. Kai murabus ne dan kashin kanka ka bar sarauta to ba za ka zo na kasar Kano ba. Tube ka aka riga aka yi ba za ka zo na kasar Kano ba. Lokacin da Turawa suka shigo suka juyin mulki a 1993 kaga da suka kama sarakunan arewa gaba daya talisi suka yi Adamawa. Daga Adamawa kuma suka karkasa su saboda haka kamar sarkin Kano Alu dan Abdullahi Maje Karufi da sarkin Zazzau Alu dan Sidi gida daya aka gida musu a garin Lakwaja daga 1903 har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa 1926.
Wasu na cewa wannan tsari Turawa ne suka kawo su, yaya abin yake a tarihin sarautar gargajiya na Kano?
Zuwan Turawa su ne suka fito da wannan domin suna ganin kaman fitila za ta iya afkuwa ba a sarki biyu a guri daya. Dole ne sai an gusar da daya, an nema masa wani guri mai nisa inda ba zai kawo fitila ba.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin shari'a ke tsokaci game da furcin wasu daga cikin makusantan tsohon sarkin na Kano na kalubalantar tuɗe rawaninsa a gaban kotu.
Dokoki na kare haƙƙin ɗan adam na Afirka abin da yasa ita take da muhimmanci shine a duk duniya babu wata doka ta kare haƙƙin ɗan adam ta yi maganar al'umma banda ta Afirka. So da mu a communal mutane ne masu al'umma da al'ada da yake nan ita ta kare zancen al'ada da kuma wato gargajiya. Sannan kuma kaga yanzu a duniya ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta martaba haƙƙi na al'ada da gargajiya kuma kaga tsarin mulkin ma ya faɗa.
Dakta Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar nazarin aikin lauya a jami'ar Bayar Kano. Dangane da ko kotu na iya warware irin wannan takaddama kuwa, Dakta Nasiru Adamu Aliyu ya ce
idan ka duba tsarin shari'a na kasar nan gaba daya idan ka dauko tarihi na mu akwai tarihi mu yanda turawa suka ture shari'a musulunci a nan arewa da dabara suka ture ta kaga sai ta zama yanzu ta zama kamar yar baya in fact shi sa mu muke wannan magana da kai tunda da al'ada da addinin mu a da yake saboda haka eh za a iya ita doka amma fa sai idan mun yi karatun baya ma'ana idan za mu yi doka sai mu duba cewa ba zamani kai zamu kalla ba eh lalle zamu dole mu tabbata amma dole sai mun kalli al'adar mu da addinin mu da tarihin mu
nan da sa'o'i kalilan masu zuwa ne dai lauyoyin tsohon sarkin na Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu za su faɗi matsayar su a wani taro da manema labarai da za su yi Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
madalla a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
masu kada kuri'a a jihohi shida na Amurka za su fara zabe a yau talata na fitar da dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrats zaben zai fi mai da hankali ne a jihar Michigan mai muhimmanci da ke tsakiyar yammacin kasar inda kuri'an jin ra'ayoyin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ke kan gaba wato na dan majalisar dattawan Vermont Bernie Sanders Michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaben na yau talata inda wakilai 125 za su kada kuri'a Sanders shine ya lashe zaben fidda gwani a shekarar 2016 a Michigan amma zaben na ƴan kwanakin nan ya nuna Biden na samun rata mai yawa ana kuma zaben a jihohin Washington da Missouri da Mississippi da Idaho da kuma North Dakota wannan ita ce fafatawar farko tun bayan zaben Super Tuesday a makon jiya da aka yi a jihohi a lokacin da tsarin zaben ya sauya daga zaben kananan jihohi zuwa gudanar da zabe a jihohi da dama a lokaci guda a fadin kasar
madalla a gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan Fashion House na muryar Amurka a birnin Washington DC sai kuma a jamhuriyar Niger kungiyar alƙalan shari'a da kungiyar doyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai lakabin CCAG da nufin gwagwarmayar ganin hukumomin kasar sun damƙawa mashari'anta rahotannin bincike da ya bankado hadamar dubban miliyoyin sefa a ofishin ministan tsaron kasa don ganin an soma shari'ar mutanen da ake zargi da hannu a wannan ciwaciwa ga Sulaiman Mulibarma da ƙarin bayani
a sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a wato alƙalai da lauyoyi da akawun kotu waɗanda suka tare a farfajiyar kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai dukkan su sanye da bakakken rigunan aiki sun fara ne da tunatarwa a game da wasu muhimman tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ma dokokin ƙasa da ƙasa.
Principe fondamental de l'état de droit et de la démocratie.
Shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa Maître Boubacar Umaru na cewa tafarkin demokradiyya wani abu ne da ya rarraba tsarin gudanar da sha'anin mulki a tsakanin rassan da ke da wannan hulmi. Saboda haka mashari'anta kaɗai ce ke da ikon tantance gaskiyar zargi ko akasin haka sannan dukkan 'yan ƙasa matsayinsu guda a gaban doka haka kuma shari'a zaman kanta take.
La déclaration universelle des droits de l'homme, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Wannan ya sa kungiyar alƙalai da kungiyar lauyoyi da ta akawun kotu kiran gwamnatin Nijar ta gaggauta gabatar wa alƙalai rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa don ganin masu hannu a handamar da aka gano sun gulfana a kotu. Mai shari'a Zakariya Muhammadu jigo ne a kungiyar alƙalai ta Saman.
Wannan abun da gwamnati ya hudo na cewa wanda suke da hannu a cikin sace kudin al'umma da aka yi a ministan tsaro ba za su gwace shari'a ba. Za mu yi yaƙi tsayin daka da wanda zamanto to wannan manufa ta gwamnati mun barar da ita. Koko da muke kokuwa ce ta shahi kowa da kowa ba kokuwa bace ta alƙalai kadai ba kokuwa bace ta lauyoyi kokuwa ce ta 'yan ƙasa duk wanda yake da kishin ƙasa a sama wannan zancen ya taya mu wannan kokuwa domin ya zamanto to an yi aiki da urka da oda an yi aiki da kundin tsarin mulki ba tare da an shigo cikin hanyar na shari'a
domin jaddada matsayin su akan wannan bukata ta samar da haske kungiyoyin uku sun kafa wata gamayyar da suka kira CCAG a takeice kamar yadda sakataren kungiyar alkalai mai shari'a Nuhu Abubakar ke karin bayani
committee da muka sa na kungiyoyin mu dan saboda mu kawo goyen baya ga juna bisa duk fanni abun da ya shahi tutar da muhimman gimshikai na shari'a duk lokacin da aka kawo barazana bisa kansu wannan kadir namu zai kawo goyen baya ga kungiyar da daddace dan saboda wannan gimshikai a kula da su a kiyaye su a kare su
biliyan 1,700 na kudaden sefa ne aka bayyana cewa an zuba a ma'aikatar tsaro domin tunkarar matsalar ta'addancin da Niger ke fuskanta sai dai bincike ya gano an yi rubda ciki akan wani bangare na waɗannan kudade lamarin da yasa ƴan ƙasa suka ce ba za ta sabu ba to amma ministan shari'a Mura Ahmadu a taron manema labaran da ya kira a washegarin barkewar wannan cece kuce ya bayyana cewa gwamnati za ta fara ne da kwato kudaden da aka wawure kafin daga bisani ta kai maganar gaban shari'a Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulai Mumuni Barma. Yanzu ma bari mu leka kasar Kamaru. Yan bindiga sun yi wa birnin Bamenda durar mikiya inda suka dauki sa'o'i uku suna bude wuta inda mutum guda mai har ya halaka. Wakilin muryar Amurka Awal Garba ya aika mana karin bayani.
Wadansu ƴan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi wa al'umman birnin Baminda duran mikiya anda suka bude wa al'umma wuta na harbin kan mai uwa da wabi kuma sun kai wa charge office ƴan sanda farmaki anda suka kwashe sama da awoyi uku suna ta harbe sun guda ne dai ya rasa rayuwarsa ta bangaren fararen hula Alhaji Mutari Baminda yayi mana karin haske
so mujin harbe na bindiga harbe sosai kamar da yaki ya barke ta kowane sashi a cikin angonmu sananin harbi yayi har daga ita da sallah muka kwankwanta kasa cikin masallaci muka kakkashe wutar masallaci da yake harbin hajjikin masallaci ya taba akwai yaro da ake kiran shi Hamisu bai da cikakken hankali haka amma ya fito shi ma suka harbe shi har hanjinsa suka fito a ƙasa mun kai shi asibiti daga asibitin general hospital ba a samu wani masaiki ba muka kai shi kuma St. Blaise a nan ya cika kamar karfe 1 dare yau nan da safe sojoji ba su bar mutane ma sun tafi ta kasuwa ba da yake dama ta wajen commercial avenue nan kusa da angon hausawa ne kusa da old town inda aka yi ta harbe harbe nan da mu wajen da muke magana angon hausa muke magana an buga mana wannan bomba wanda ya tashi ya kona kantuna fiye da 15 to saboda hakan nan mutane su wanda suke fita kasuwa duk an hana su shiga kasuwa mu kuma da muke na unguwa kowa na zaune ne hakan nan yana kallo yadda Allah zai da mu
wani kofur din sojan kasar ta jamhuriyar Kamaru wanda yayi ne min saka yi sunansa yace shi kan bai san yanda wannan al'amarin ya faru ba
to a matsayina na jami'in tsaro a nan birnin Baminda wannan lamarin da ya faru a gaskiya dai mu gaskiya ya taba mu sosai ya fito mana ta inda ba mu taba tsammani ba amma insha Allah za mu yi duk iya bakin kokarin mu na ganin cewa wato ainihin mun magance wannan matsalar domin mu a takaice ma ba mu san ma da wa ainihin muke faɗa ba ba mu sani ba gaskiya amma duk iya bakin kokarin mu za mu yi kamar yadda muka dau alkawari ni da ƴan uwana za mu yi duk iya bakin kokari zamu ga wato hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu shawo kan ainihin kan lamarin insha Allah
wani al'amarin da ya faru a yanzu haka a bangaren na ƴan aware dai yana saki ruwa kwanaki biyu da suka shude sai da waɗansu fashe wanda mamamai suka faru a yayin da ake gudanar da bukukuwan mata an ga sojan kasar guda daya shi ma ya kwanta dama da dama kuma suka jikkata sannan a garin Gallin dake kan iyakan jihar Baminda da kuma jihar yammacin kasar ta jamhuriyar Kamaru ƴan bindiga sun kai farmaki anda suka kashe jandarmomi guda biyu da ƴan sanda guda biyu da kuma wani farin hula guda daya Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla a gaida Awal Garba har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa 10:19 na safe ga kuma shirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma nadiya kun gaba
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo Dr. Manzo Abubakar inda yawa wakilin Musulun Mumun Barma karin bayani kan yadda mutane ya kamata su maida hankali akan abincin da muka noma a gida ba wanda ake shigo mana da shi daga kasashen waje ba a wannan makon sula ya fara da tambayar sa kamar haka
sautare mukan shi manoma suke korafi akan rashin ingantaccen iri takin zamani ita ma wata matsala ce ta daban da ta addabi su manoma shin ba ganin da waɗannan rashin waɗannan abubuwan ne ke sawa a yau noma baya bayar da sakamako ko amfanin da ake jiran samu ko a ƙarshen damana ko kuwa lokacin da duk aka kai ƙarshen ayyukan noma rani
to masu da yanzu dai manomin zai ce ma shi taki bai isa shi ko na ashi ma to wani irin manomi ne noman da yake wake ma ni abin da ke gani dai lalle wannan magana ce amma manoman namu ne ma saboda manoman a noma a cin in an kai manoman da ya san cewa noman da yake na neman budin arziki ne kuma wannan aikin shi ne wanda da shi ne ya dogara ba shi ya kamata san ne yanda zai nemo wannan takin to amma he zamanto kasan a cikin kasan mutane da kan manoman kan ma'aikatan duka nan ne ake ci inda aka karme akuya aka ce nan take guguwa ko ba gaskiya ba
ba ganin nauya ra kai a wuyan gwamnati ta tallafa da su manoma ta tallafa musu da irin wannan abubuwa
yo ai ka san wai wannan shida man noma da ake shi dan saboda ka taimaki kanka ne wanda kaga ya tabbata cewa he gwamnati ta kama mushi kenan bai yadda ma karhin da zai wannan yan zai fara aikin noma lokacin da ake gwamnati take ko a ina ne lokacin da gwamnati take tallafawa tana tallafawa wanda suke da masu karamin karfi shi kuma mai karamin karfi in aka tallafa mushi adan ya tashi ne ya hudda kanshi da wari in ya hudda kanshi to ya kamata kuma a tallafa ma wani hallo wanda bai da wannan a bar wannan amma ya zama to yanzu wani zai ce ma a wai bai iya noma in ba a kama shi ba iri in ba a kama shi ba taki in ba wannan to ina gobe kuma in ba a kama ba kazakai kenan babu noma kenan wannan niyyar in aka riga aka huce ta wanda aka tallafa ma ya kamata kuma a bari shi ma ya tafi da kanshi yanda zai kama ma wani amma mu yanzu mun zamanto kan ma'aikata kan manoma ta wannan gurin ne sunan cewa za a tallafa ma kuma wa ake tallafa ma yanzu in ku lura cewa a shekaru jewa a yanda ake faɗi kuɗin da aka wasu ba cikin na taki ko kuma na iri wanda ake bada sai gani shekaru shekara zuwa shekara sai damuna ta zo ta ƙare ko kuma ranin ya zo ya ƙare wa'an suna jiran a kai musu takin ko kuma a kai musu irin ba kai ba kuma daga nan kuma a ce kuɗin ya an zuba shi ko kuma kuɗin ya wannan kwa
na suka yi kenan kuɗin
to Allah wa lamu ai shi nake ce ma kenan ka gani ni yau na yi imanin cewa inda an san sarai ga manoman da ya kamata a kama ma ta fannin cewa an ba su kyauta ne ko kuma an ba su bashi ne ko jari ne aka zuba musu wannan su ta yadda noma wannan ya hida a ce kullun kawowa ne za a zo a ba mutane a ce an tallafa wa ake tallafa ma waɗu wanda ake tallafa ma ba wani zai ce ma ga mutanen da wane da wane da wane da wane mai noman albasa mai noman wake mai noman riɗi mai noman hatsi mai noman in ce wa'ansu abubuwa can daban gashi wa'ani mutum kaza ne wanda muka a'a kullum zance ne ake yi a ce an kai waje kaza wajen nan kuma in an kai hori kaga nan ai ka gani yanzu ka kai iri inda aka yi hori babu ruwa ina irin wannan ina za a yi shi yau ba za a yi wannan shi to shi gaskiya irin wannan siyasa ta da wanda ake yi da wanda kawai cin ci ne wannan ya kamata mu bar su saboda aikin noma aiki ne wanda yake a zo a zahiri a zo a yi shi ba wai abu ne wanda yake a zo a rubuta shi kuma kawai a je a kewo a komo wani lokaci zan gani cewa taki yanzu a kasar Niger ana amfani da kasa da kilo 3 da rabi na taki a eka guda duk duniya babu inda kai kamanta irin wannan amfani da ake na taki Niger ba mu kai ba dukkan tamakan da muke mu manoma ne makiyaya ne amfani da muke taki da taki bai kai ba fiye da kilo 3 a eka guda
masu sauraro anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Manzo Abubakar wakilin Muslim Mu'min Barma da ya tattauna mana da shi sai Julie Regas Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauki Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
a yau duk sakonnin mu batun tsige sarkin Kano Muhammad Sanusi Lami da Nabi ne sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda Yace labarin sauki mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu da gwamnatin jihar Kano ta yi. Hakika wannan labari ne mara dadin ji ga duk wani mai kishin da masarautar Kano da ma arewacin Najeriya. Wannan lamari ya tabbatar da cewa babu sauran masu fadi aji a arewa da za su iya kashe gutar rikici idan ta zuru. Kuma wannan babban abin kunya ne ga shugaba Buhari da shi ma dan arewa ne. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Yace hakika bamu ji dadin tsige Sarki Muhammad Sanusi da gwamnatin Kano ta yi ba. Amma kuma tunda haka ta riga ta faru, sai mu ce Allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi a gare shi da jihar Kano baki daya. Sai kuma sakon da ya fito daga Hassan Dogon Faci Batsari. Yace assalamu alaikum VOA Hausa da fatan alkhairi gare ku. Na shigo wannan fili ne domin in tofa albarkacin bakina dangane da sauti sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi da gwamnan jihar Kano Abdullahi Danduje. Ni ban ga abin cece ku ce ba domin iyakar wa'adin shi kenan kada mutane su manta komai fa yana da lokaci. Daga nan sai sakon Sani Muhammad Chindo yace hakika tsige sarkin Kano da gwamnatin jihar Kano ta yi yayi daidai dama siyasa ce ta kawo shi kuma siyasa ce ta awon gaba da shi. Daga karshe Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar Kano da ma kasar baki daya amin. Sakonmu na karshe hadin gwiwa ne daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar Kano bisa tsige mai martaba Muhammad Sanusi na biyu daga masarautar Kano. Tabbas wannan babbar jarabawa ce daga Allah madaukaki sarki. Daga karshe muna kira ga mabiyansa da su kai zuciya nesa wajen hana abin da zai tada zaune tsaye don tabbatar da zaman lafiya. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun godiya muke yi.
To a gaida Binta Esyero da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da abokin karawansa a zaben kuma wanda ya zo na biyu Abdullah Abdullah sun gudanar da bukukuwan rantsuwa daban-daban a lokaci guda lamarin da ya haifar da tankiyar siyasa a kasar kana ya haifar da sabon kalubale ga tattaunawar zaman lafiya da Amurka ke jagoranta. Da farko an jinkirta bukukuwan guda biyu domin baiwa Amurka wato tattaunawar diplomasiyyar Amurka damar warware mawuyacin al'amarin. Sai dai daga bisani bayan sa'o'i da dama an gudanar da bukukuwan. Gani shine ya fara daukar rantsuwa a wani buki da aka nuna ta talbijin kai tsaye inda bakin kasashen waje kamar su wakilin Amurka Zalmay Khalizad da kwamandan rundunar kasa da kasa na Amurka Scott Miller suka halarta. Yayin da Gani ya kammala jawabinsa an harbo rokoki guda hudu a fadar shugaban kasa.
fata masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana zamu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Baba Makeri da ya karanto mana labarai da kuma Julie Lagos Gresham da ta taimaka wajen hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau PJ ni Hadiza Chali ke cewa ku huta lafiya sai mu hadu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.